Daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Baya ga haka kuma za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Talata 5 ga watan Maris na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Ghana tare da wakiliyar mu Hawwa Abdul Karim Young Pioneer, inda a yau shirin namu zai tattauna akan cutar bakin mahaifa ko kuma kansar bakin mahaifa. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Assalamu alaikum jama'a, ni ce taku Hawawa Abdul Karim Young Pioneer, zan gabatar da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra Ghana. Shirin zai fara da tattaunawa da unguwar Zoma Malama Amina Musa akan cutar bakin mahaifa. Za mu kuma jira ra'ayoyin iyaye mata ko sun san abin da ake kira cutar bakin mahaifa, wato cervical cancer. Sai wakan nan na baban jama'a, sannan mu ji tasiri da wata matashiya Hajiya Zara Hassan ta yi a rayuwar al'umma. Kai sai zamu fara da tattaunawar mu da bakuwar mu na yau. Assalamu alaikum masu sauraron mu a shirin mu na yau da gobe. Zamu tattauna da Uwar Zoma akan cutar bakin mahaifa ko kuma a ce sankarar bakin mahaifa. Ni da zan gabatar Hawwa Abdul Karim Young Pioneer. Yau dai zan so bakuwar tawa ta gabatar da kanta. Assalamu alaikum.
Bye. Assalamu alaikum. Allah barkatu. To ni ne Amina Musa, Sume midwife ce daga kasuwa polyclinic nan kasan Ghana.
To, wai shin menene cutar nan na cervical cancer?
To, cervical cancer dai shine wata cutar da ke kama bakin mahaifan mata. Mahaifan yana nan ne inda yaro dai kwanta din dai mace ta yi ciki, amma daga bakin nan, bakin mahaifan nan wurin ne wannan cuta take kamawa.
In ya kama yayi,
yana zuwa ne in different stages. Akwai stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Amma indai aka gano shi da sauri, ana iya a kiyon matan nan ga wannan cuta.
In aka gane cutar da sauri, ana iya magance cutar. To aka ce akwai stage 1, stage 2, wato akwai na 1 da na 2 da na 3 har zuwa nawa?
Har na 4.
Har na 4. Na 4 bai da kyau ke?
Na 4 dai, indai mace ta kai har na 4 dai, to wannan dai yayi wuya ta samu waraka. Shi yasa Muslim nan so da yawa ana so a gano shi da sauri kada da yayi a magance shi.
Shin akwai alamu da ke nuna ka kamu da wannan cutar?
Indai wannan cuta ya kama ka daga farko dai baka gane komai, baka gani wani alamu, yana ce ko wani lokaci kafin ka fara gani wani alamu. Amma wannan ma alamun indai ka ganshi da sauri, kaka jira ka zo likita da sauri, to su ne kaman mace ta sadu da mijinta she ta gan wani jini ya fito mata, ko kuwa ita da mijin na saduwa tana jin ciwo, ko kuma kila tana nan al'adanta ya zo she jinin nan bai zuwa da kyau, yana dadewa tukun ya zo, yana zuwa like irregularly. Wannan duka alama ne kamar akwai matsala wani wuri, ko kuwa tana nan naturally dai mace tana da discharge da ke fitowa gabanta normally, ana kiran shi normal flora. Shin nan bai da wani wari, bai da kaikai, bai da komai, amma dai tana nan ta gan kaman wannan discharge nan ya fara sakewa cikin kamar ya fara wari. To wannan ka ta jira ta yi sauri ta zo zo likita a duba mata gano ko menene ke cause wannan.
Idan na fahimce ki akwai wani dan ruwa kenan da ke dan fitowa gaban mace. Naturally kowa na da shi. Amma idan warin shi ya saki,
ko kin gano kaman wannan discharge nan ya fara miki kaikayi ko maybe kalan shi ma ya saki yana da natural color shi kin gano kaman kalan ya saki yayi kaman wani yellowish ko ya dai saki dai from normal wannan mu wannan natural wannan dai bai ware amma in dai ya zama wani matsala dai kin ji yana ware yasa wannan nan kaka jira kai sauri ka zo likita gano maka me ke cause wannan ababa
to wannan na early staging kenan na farkon kenan to shi na biyun kuma fa har zuwa dai da hudu ya su kuma alamun su
ke to har inda ya tayi gaban nan wannan macin nan leading nan yayi mu shi kuma kin gan kaman gaban mahaifin wannan fa shi ka tayi likita aka sa wannan abu da ake kiran shi speculum a bude gaban macin nan a duba bakin mahaifin nan kin gan bakin mahaifin yayi kurji aha so wannan kurjin nan as time goes on to the stages nan shi kin kurji nan na yin yawa shi yasa in ya fara daga bakin mahaifin nan zuwa kin gan ya kama mahaifin da kanshi har ya zo ya tayi gaba like a spread from even mahaifin zuwa different organs
wato bakin mahaifin kurjin da ke idan yayi yawa sai ya kurjin ya ka
yana increase from cervix nan kin gan ya tayi zuwa the uterus at the end of the day ya kama pelvic organs nan duka fallopian tubes duka yayi involved yasa at that stage nan dai ba abin da da yayi at that point she dey maybe ayi palliative care and manage me shi dey har kafin abin da Allah dey she sa yake so in an gano shi da sorin ka fara ganin bleeding nan kanana da painful sex nan she ka report da sorin ayi maka test a gano me ke cause wannan yaso a san inda da ta yi from wannan wurin
to wanga ciwo me ke kawo shi
to cervical cancer dai an ce shi ne one of the curable cancers because an san abin da ke cause shi shi ne wani virus da ake kiran shi human papilloma virus
now
human papilloma virus ko in short HPV HPV ga yana nan ne in two forms akwai high risk da low risk nan risk one na she basically ke cause cervical cancer na low risk human papilloma virus na most yana cause wani what wani abu ne da zai zo gaban macin ko gaban namiji ma ba mata kada yake samu ba ya yazo gaban namiji fa ya zo ne kaman wani flowers wani growth dai zo around din shi na sunan shi what amma high risk human papilloma virus na shi ke cause wannan cervical cancer na
to cervical cancer shi cutan bakin mahaifa shi kadai ne sankarar da za a iya a nuna yadda ake kamuwa da shi ko
amma human papilloma virus na shi ke cause cervical cancer shi yasa ake iya a manage shi because sun san cause shi cause most of the cancers na ba ka gano me ke cause first cancer da kanshi wani growth ne kawai da ke zuwa da ba ka san me ke cause ba jikin ka nan kawai shi fara wani growth amma with the cervical cancer na is curable in the early stage na because an san wanga virus na HPV na shi ke cause
aha a san shi HPV shike haifar da cutar cervical cancer cutar bakin mahaifa to me mata ke yi har su samu shi HPV
well akwai wasu ababen da ke bar mace ta yi rauni zuwa samun wannan ciwon nan akwai situation da in mace nan ta zama mai shan sigari to sigarin nan yana da wani toxins cikin shi da ke bari immune system machine nan ya zo kasa shi yasa shi bari virus nan na jikin ka yayi attack ya cause maka wannan cutar nan ko kuwa mace nan tana sake mazaje mace da ke da maza mudan guda dai even though yana zuwa situation kaman kila machine nan ma farkon auren ta kenan amma yaya ya zama na mijin nan kila ya taba kwana da wani da ke da wannan cuta bai sani ba shi yasa ya kare virus nan yasa kila ma ba mai kwana da maza daban-daban amma because mijin nan yana kare wannan virus din ma yaye bata wannan cutar
wannan cutar da kanshi ana samun shi sakalin saduwa da namiji da namiji ba namijin ba ba ga mace ba zai yayi ke macin kina kwana da mazaje da yawa daban-daban zai yi kuma mijin ki yake tare da shi shi kada kike tare da shi amma shi ya dauko cutar wani waje ne daban sai ya kawo miki gida duk zaki ya kamuwa da shi gaskiya cutar akwai hadari bayan ga shi kuma sai me
shi kuma kilo mace nan already mace nan tana da wannan cutar da ke bari gabobin jikinta yayi rauni kaman misali me shina da HIV nan yana bari kai rauni ka samu kowane cuta easily she said because immunity ka yayi very weak nan she said yana ya expose ka samu wannan cutar cervical cancer nan
masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe
Sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah Amin amin summa amin 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 summa amin ya Allah Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa
wayaye mata ko sun san wannan cutar cervical cancer wato cutar bakin mahaifa kuwa mu saurara abin da iyaye mata suke faɗi
sunana Hajiya Jamila amaryan mallan ka take gaskiya ne ni dai ban taba yi ba amma na taba ganin wanda yayi cutar nan na mahaifa cuta ne gaskiya ne ba ƙarya ake ba abinda na gani ne game da wannan cuta mahaifanka ne bakin mahaifa round nan dake bakin mahaifa shine na gani ta je ta yi hoto ta kawo na gani bakin mahaifan duka yayi wani yayi ja ta sa hannunta tana tagon wannan abin daga wurin da fara sanin wannan ban taba ma sani ba
sunana Hannatu and abinda na sani game da cutar bakin mahaifa da ake kiran shi da cervical cancer shine wani cuta ne da yake fitowa bakin mahaifa due to cell growth kuma ana iya preventing shi by pap smear idan kana zuwa ana duban bakin mahaifanka kuma da kana dokan vaccine HPV
na san wai cancer ne da ke damun mata cikin ban san how to put it ba wai cancer ne da ke cin kasanmu shi sa ina nan mu ta zuwa check up ana duban dai akwai wani symptoms ne a dai sayar da shi as early as possible amma ba mu yi yawan zuwa check up ba ya zo ya turn into something
sunana Hawwa Muhammad Murtala dangane da batu na cervical cancer wato cuta kenan na kansa na ma'aifa wanda yake kama kasan ma'aifa kuma tana jefa mata fiye da miliyan 50 cikin hadari daga lokacin da suka balaga har sai sun kai shekaru 65 wannan cutar dai ta zama a cikin wasu nauyuka na cututtuka na kansa masu kashe mata in shekaru 15 zuwa 44 musamman ma a cikin kasashe na Afrika
to jama'a kun ji dai amma mu ci gaba da tattaunawar mu da malama Amina to baki gani yanzu zamani ya kai mu ɗan mata idan ka shiga shafukan sada zumunta sai ki gana cewa idan kika hada wani combo idan kin hada kanumfari kika hada da garlic kika sa wa auduga kika jika yana taimakawa ya baki ni'ima da sauransu
eh wannan ababan duka su duka yana bari mace ta yi rauni cikin samun wanga cuta especially cervical cancer nan because saboda mace na da infection a gabanta shi ba ta treating shi ba yadda dai wurin dadewan infection nan duka na bari gabobin jikin ko immunity mace nan yayi weak she kaman kan da na fadi a farko kaman kowane mace na da wani ruwa da ke fitowa a gabantin nan so wannan ruwan nan abinda Allah ya sa yake cikin wurin ne shi ne yana nan ne ya protecting mu from samun wani irin cuta kanana-kana kamar infection. Ce sa as wannan ruwan nan nanan in ki da ka samu wani infection ne yana iya ya bari yayi rauni da ya bar wannan infection sannan ko viruses nan su grow. Amma in ka sa wasu ababai daga gabanka ka wanke wannan natural water na normal flora nan da Allah ya sa yake wurin nan. Ki san ka wanke shin nan ka bar yanzu gabanka ne yayi rauni kenan. In kin sa wani kamar maybe like san suka nan furin da audugan ba sterilizing shi ba. Definitely
wato akwai dauda ciki.
Ce sa akwai dauda cikin nan shi already kin tun bari normal flora ki na ya wash out. Ki san daudan nan ya kai ga bakin mahaifan ki nan to kin ba shi dama kenan ya cause miki ya kawo miki cuta har ya shiga ma cikin mahaifan ya ti feather dan ya kawo miki wani halaka.
Misali za ku karbi haifuwa kuna ku gane irin wannan matsalan duka bakin mahaifar mace.
Wani bi ma yana barin me shi lokacin shi bai kai ba. Shi ya zo ya haifu at the end of the karshe kuma bai samu jindu saboda lokacin ta bai kai ba yaron bai iya ya girma kan da ya kamata bai bakin mahaifan nan yayi rauni.
Ina so in san hadarin dake cikin wannan batun.
Hadarin dake game da sa wannan ababai a gaban macin nan shine bayan da dai bari me shi macin nan ta zo ta haifu lokacin ta bai kai ba kaman preterm delivery nan ko kuwa yana bari bakin mahaifin nan yayi rauni ya bari kin ga mace ta yi ciki wata biyu wata uku kowane time ciki ya bata ko kuwa kin ga mace kuma sa wannan ababai gaban nan don ya bar bakin mahaifin yayi raunin nan yana bari infection yayi shiga uterus na ya kama fallopian tubes na ya bari me shi ta end up having ectopic.
Menene ectopic?
Ectopic nan shine in infection sannan ya shiga cikin fallopian tubes na fallopian nan shi da kanshi ya tube ne amma in akwai infections yana cause adhesions ya bari tube nan ya kakkama jikin shi shi sa ya bari in mace ta yi ciki kwannan bai yazo ya kwanta cikin mahaifar da kanshi inda ya kamata.
To shi tube shine inda kwan mace ke bi
ya wurin da ruwan namijin dai haɗu da kwan ya fara form ɗiya har ya zo ya kwanta cikin mahaifan kan da ya kamata. Amma in wannan macin nan mostly masu sa wannan kaya gaban su suka samu infection da ya yi severe yayi ya bar wannan tubes nan ya block ya kakkama juna shi sa ya bar kwan nan bai yi flow kan da ya kamata ya zo ya kwanta cikin mahaifan nan da kanshi shi sa in ya saura cikin nan ya saura cikin wannan tube nan ya bari at the end of the day nan don ba wurin da ya kamata ya kwanta bane ya yi girma har ya fashi aha ya cause cuta ga macin nan in ba duba da kyau ma ba ta yi ta rasa rayuwanta saboda wannan abun nan.
Kuma yanzu wannan abu ya zama ruwan dare gama gari a shafukan sada zumunta.
Education nan ne bai da yawa suna ganin kamar suka sa wannan kaya yana rada ya ba su ni'ima. At the end of the day nan cuta mun dai cause one of the causes of cancer ne ducin nan don wannan cikin a turanci ana kira
ducin.
Shi sa wannan kaya ababai gaban nan shi ne ducin nan. Wannan kuma is one of the causes of cervical cancer.
So in mishin yanzu yana dauke da wannan cutan ba ku karban mishin haifu.
As a midwife na abinda da mu bari kai ne shi dai ba mu ya mu duba ka in our level. Fa she ka te ka gan gynecologist wanda ke duban specifically wannan
yanayin gaban mace.
Yanayin gaban mace wannan ababan nan shi sa a that level nan da duba wannan macin nan. Wannan ba a karba mai shi haifuwa mai shi da kanshi ma bai haifa sheki da an yi mata operation ne a cire diyan nan.
That means cutan na da matukar haɗari.
Sosai kuwa. Suna sa wa ne kila saboda bai gaban su ya kamu kuma wannan bai kama gaba.
An zo wurin. Kina bidan ki gwada babu wani maganin da zai kimsa mace kama.
Kana ganin kaman ta haifu gabanta ya sake ko wani abu ya bar mijinta. Ba irin wannan magunguna dai bare gaban nan ya kamu ba. naturally dai in ka zo ka haifu gaban nan yana nan ne kaman ta yana stretch in ya stretch nan shi da kanshi kan da Allah ya yi shi naturally in ya stretch ya kare yana komawa back to its normal stage kaman kan da muke karban aihuwa da ka karbe da kan yaron ya fito ya kare yana fitowa kina ganin gaban nan na budewa ne as yana zo na gaban na budewa in kan ya fito ya kare ka ja wannan babban jiki duka daga gaban mace shi gidan ka mun komi ya koma back to normal ka sa hannunka ma ka jawo kila wasu dauda jini kadan da ya saura ciki ma kin ganka wurin yayi tight ka ce ah jiki babban ga duka ya fito hannunka ganka nin ga ma bai shiga ciki just in that short instance na she kuma at the end of the day nan ki da maybe ya dan fashe ka dan ne in a certain na mu midwives da kan mu muna dunkawa mu baka hankuri ma kaman mu dey benefits mu mu baka hankuri mu dunka amma in kila kati ma ne ka gan kaman still bai kamu kan da ya kamata ba ko ni exercising da ake gudawa ayi muna kiran shi kegels exercise wasu mace ma na nan kila in ta aihu tana ganin kaman kila body na zubo mata kadan kadan to wanga exercise nan duka
exercise ya ake mishi
kaman mace ta ci ta yi boli kaman kika yi boli kin ga kiyan ki kama gaban ki kadan shike ki nishi kuma aha so kamawa da nishin nan kama ka sake kaman kana breathe kana kama duwawunka ka sake like aha kuma kana nishi ka kama ka sake ga kama ka sake aha so in kana yin shi frequently nan kana bar muscles nan ya zo back to its normal state ko wani lokaci inda kake kina cikin lore ne da kin tuna dai shake yi
za mu sharuwa da wakan nan na baban jama'a wanda ya mata suna da Allahu ka ba mu tun iyaye na da rai Fatima Zahra matashiya ce da ke fafutukar yin tasiri a rayuwar al'umma za mu ji irin yadda ta yi tasiri a rayuwar jama'a. To assalamu alaikum Hajiya Zahra. Na san kin gwagwarmaya cikin aikin sabulu. kin dauko daga nisa kika kai inda kika kanka tasiri da kika yi cikin community ki unguwan da kike tun lokacin da kika tashi.
So main vision nani in create community of female entrepreneurs come and serve community na. So be the unkana build business, serving your community is part of building your business. And again in the tasiri in the muka fara di, first of all, nini president Leslie Nzongo muka fara organize abu muna share chicken zongo nai. So be the zongo muzo mungan kama kwe abubuwa ne ke kaman shani ba sabta da abubuwa na Kaules Clean Songo muka share New Town muka share Nima muka ja muka share Alkumasi. So daga wurin nan kuma nazo kuma from time to time muna zo makaranta ya na kawana ways makaranta empowerment wannan nan na zo makaranta ne ina gwada ma yaran makaranta kana ke in sabulu for free from wurin nan kuma kagan ko me kake ana ganin ka ina nan shi na samu ko kaman katar ambassador wai na so zo gidana yazo gan aikin da nake ina nan gaskiya ga katar ambassador ya zo ya gida na ya zo duba aikin da nake yi ya tattambaye kansa abulan da nake yi ya so yana so meet matan shi ya sa wurin ina samun call ana kira na wulare in zo yi magana about aiki sanina na another majority chief in parliament da kan shi kira ni shi na ni ne na unguwan shi da sawam to wannan wuri na je kauye uku mishi na train mata sun kai 500 na yi kaman bakwai uku wannan kauye na bar wannan kauye nazo na samu wani kauye wanda aka ce mishi Some nazo kuma na je kauye na gwada wa matan garin Some
duka sabulu shi
duka sabulu da kayan
mai zai dai mai shi ya yi aikin hannu
exactly da na kawe na ga matan garin basu da aikin yi ba ma kasuwar garin sai sun je wani kauye can ce masarkin garin ina son ka sani ma matan garin kasuwa saboda su ya suna sana gaskiya ce inje in zo da manya nazo ya bani 17 acres for free wannan 17 acres ina da wani mutumi na da ya gama ni da wani international organization na dukima na ba su za gina a whole community of Muslims za gina Birmingham University a whole community plan da komi duka ya fito next month an ja an raise over £1 million da za a fara wannan project daga Some inshallah isa from rim kuma nazo na je Arcape Coast na Swedro na drive from Swedro cikin azumi ma ne mu je mu train na train over mata 200
wurin kuma
da kuma zo New Town sister na Diamond da kira ni wata na da wasu mata kaman 150 nace ba da mu na kuma training su ina nan kuma yan Alul Bait yan Shia na train mata kaman wurin 200 wurin kuma ina nan kuma aka daga ni aka wuce da ni Central America that's Belize me young ne na train matan bai mun found over 500 women burina daga wannan gari ma na tafi gari wannan gari kuma naje banke naje orange walk naje spanish lookout
duka kina gwada mu mata yanda
duka kan da ake yin sabulu yes nazo kuma ina na aka kira ni togo nazo na wuce togo kuma ina nan kuma na aka kira ni wani kauye na manta da sunan kauye ina ta karkare ta fete
cikin
Ghana kuma na ne jina gwada mu mutane yin sabulu ni da kai nan na organize free trainings na da advanced class na kuma da nake yin kuma a gidana muna da cikin dai na je kuma rehabilitation center makafai mata da basu gani da abubuwa na je na gwada musu yin sabulu isa saboda mu ya mu samu kaman wani cooperative saboda karaja na bara da abubuwan nan kuma nona bita bangare kuma ina ga mutum ya je sarka ya fito wani bi kagan bai da bin yi shezo yana karuwanci na kokari na kai wurin inda ake kulle mata daga sarka na ce na su
prison mata
mata na gwada ma wayansu kuma abu daga wuri nan har dai muna dai cikin dai ina nan dai sometimes na mamanta ma da wulare da yawa da na yi ban tunawa sam ina yana na wani bishiyan tuna kama na taba zuwa wani
tasiri a individual tasiri a rayuwar mutane al'umma ɗaya ba
so da yawa wannan nan ba abin da nike post ka on social media pages na ba but bidlayin da ziban yan ina mantawa ma akwai wayanda suke su sai ministry suna neman kuɗi su fara wani business baka da shi amma kana za ka yi ka solve problem mai shi nan that is what you do because being a philanthropist darin shi kaman ya fi shirana da kudi da yawa yes mai zuciya yake zama philanthropist isa a cikin rayuwar mutane dai gaskiya da yawa amma wannan nan ban cika fadiwa bane ko na su na
yi su da taimakawa iyaye mata wurin bangaren lafiyarsu
so dewa ma yeah so dewa na ya call na ci wani bi da lafiya isa na nan shi organize free health screening for mata su zo su mu kowa dai zai duba health in shi kan batun shanin ciwon sikiri da baba na
Bye.
Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar mu a Ghana Hawwa Abdulkarim Young Pioneer da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.
Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.